Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce tsofaffin gwamnonin Kano da Niger, Kwankwaso da Babangida Aliyu ba su koru daga jam'iyyar ba. Manazarta na bayyana ra'ayin cewa yankin Sahel na nahiyar Afirka ya yi babban rashi na gwarzo marigayi shugaban kasar Chadi Idris Deby. Jama'a assalamu alaikum. Idan masu saurare za su iya tunawa a shirye-shiryenmu da suka gabata, wani bangare na jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kano da ke arewacin Najeriya a makon jiya ya fitar da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Hakan ko ya biyo ne bayan takaddamar da ta kunno kai a lokacin taron zaben shugabannin jam'iyyar na yankin arewa maso yamma da aka gudanar a Kaduna, wanda kuma ya yi sanadiyar dage taron ba a cimma matsaya ba. Sashen shugabancin jam'iyyar na jihar Kano da suka ba da sanarwar dakatar da Kwankwaso sun zarge shi da yin amfani da 'yan ta'addar siyasa wajen tarwatsa taron ta hanyar yayyage takardun jefa ƙuri'a da farfasa akwatunan zaɓe tun kafin a soma jefa ƙuri'a a zaɓen. Takaddamar ta samo asali ne a yayin zaɓen mataimakin shugaban jam'iyyar mai kula da yankin na arewa maso yamma tsakanin ɓangaren na Kwankwaso da ya tsayar da ɗan takara da kuma ɓangaren tsohon ministan harkokin waje Aminu Wali, wanda shi ma yake da nashi ɗan takarar. An ruwaita Kwankwaso yana zargin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ƙoƙarin mara wa ɗan takarar ɓangaren Wali. To amma kuma Tambuwal ya musanta zargin, yana mai cewa buƙatarsu shi ne a bar jama'a su yi zaɓin ransu, ba wai a ɗora musu shugaba ba. Tun kafin wannan kuma a wata takaddama makamanciyar irin wannan a jihar Niger, wani ɓangaren shugabannin jam'iyyar a jihar sun ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar Mu'azu Babangida Aliyu, shi kuma bisa zargin yin zagon ƙasa ga jam'iyyar da ya haɗa har da taimakawa wajen kayar da tsohon shugaba Goodluck Jonathan a zaɓen da ya gabata na shekara ta 2015. To sai dai a martanin da ta mayar, uwar jam'iyyar ta ƙasa ta ce san waɗannan jigajigan nata ba su koru ba. A ta bakin sakataren riƙon ƙwarya na jam'iyyar ta PDP na ƙasa Umar Ibrahim Tsauri.
Maganar korar wasu manyan jigajigan ko ƙusoshin jam'iyyar PDP da ake cewa an yi, to wannan mu a wurinmu labari yake, domin in ma ya zo a uwar jam'iyya sai dai ya zo a matsayin labari. Don me? Mu jam'iyya ce mai ra'ayi iri ɗaya. Wata take ba kungiya ba ce wanda wancan ya zo, wannan ya zo, wannan ya zo na akwacin mulki. Mu jam'iyyar siyasa ce wadda irin wannan abin baya ba mu tsoro. Amma abinda nake so a sani shi ne jam'iyyar PDP na tsarin mulki tana da ƙa'idoji. Su waɗannan waɗanda aka kora tsarin mulkinmu na PDP bai ba wani sashe na jam'iyyar PDP ya kore su ba sai wa jam'iyya. Membobi ne na kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar, saboda ka ba a iya korar su daga ƙasa sai idan sama ta amince. Don haka wancan korar da aka yi jam'iyyar PDP da san yi ta ba, sa'annan kuma suna nan a matsayin 'yan jam'iyyar PDP yadda aka san su, kuma babu canji.
Wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta PDP ta ce tana ƙoƙarin kafa ƙarfin shugabanci da zai kai ta ga nasarar fafutukar da take yi na kwace mulki daga jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. Akan haka na tambayi Ibrahim Tsauri, anya wannan bai zama wani cikas ga samun nasarar yunkurin na jam'iyyar ba?
Maganar cewa ko wannan abun zai tada mana hankali, to na faɗi wannan cewa mu jam'iyyar siyasa ce ba ka zo na zo ba, ra'ayin mu ɗaya ne. Daga cikin gida irin wannan baya ba mu tsoro. In ya taso abinda muka yi shi ne mu zauna mu kira dattawa masu mutunci da kima da sanin ya kamata su zauna su gyara abubuwan da ya kamata a gyara, wanda ke da laifi a bashi laifinsa, wanda ake za a yi mahuɗa ya mashi faɗa, wanda a saita shi, sa'annan wanda a ba shawara a ba shi shawara. So ina ganin wannan abun mu kaman kwalliya ne gare mu, ba zai taɓa girgiza mu ba, domin mun sani cewa duk ɗan Najeriya a yau wanda ke da rayuwa a jikinsa ba zai zabi jam'iyyar APC ba domin ara abin da ta yi, amma wannan ba zai sa mu yi kasa a goyo ba mu tsaya mu yi shiru, a muna nan muna gwada ma 'yan Najeriya irin halin da suke ciki da kuma wa yasa su cikin wannan halin da kuma hanyar za su bi su fita. Wannan shine matsayin mu, kuma ina tabbatar maka a kwace goruba a hannun kuturu kawai tabawa za ka yi tafadi.
A ranar Talatin nan ne nahiyar Afirka musamman a yankin Sahel aka wayi gari da wani mummunan labari na rasuwar shugaban kasar Chadi Idris Deby Itno, wanda ya kwashe tsawon shekaru 31 yana mulkin kasar. Deby ya rusu ne a bakin daga inda yake jagorantar sojin kasar wajen yaki da 'yan tawaye, kwana daya bayan da aka bada sanarwar cewa shine ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a wa'adin mulki na 6. Tunda da manazarta lamurran siyasa suka bayyana rasuwar a matsayin babban rashi ga yankin na Sahel, wanda ya yi rashin gwarzo kuma hajjikin shugaba abin koyi ga sauran shugabanni sakamakon mutuwarsa a daidai lokacin da yake kokarin kare martabar kasarsa. Tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba ya yi mu'amala da marigayi Idris Deby.
Shugaba ne mai kuzari habba iyaka, ya yi zarumta game da ba da iyan Chadi su je kasashe da yawa don su taimaka yaƙi da ake da 'yan ta'adda. Bance yana da wani wari ba kamar shugaba wanda ya yi ƙoƙarinsa na taimaka ma wasu kasashe idan yaƙi ya same su ko kuma ta'addanci ya haddabe su.
Ka san ake cewa 'yan maza irin gujiya ne sai an bambara a samu na kirkito. Gaskiya yanzu akwai matsala ga yankin Afirka ta yamma, akwai matsala ga yankin Sahel, saboda wanda ya kamata ya taka wannan rawa, misali kamar Najeriya ce ya kamata ta taka wannan rawa da shugabanta. To in ka diba su ma abinda suke ciki na kan ja'alabai, to yana da wahala su taka wata rawa wadda ta shahi yankin ko ta zama uwa mabada mama bisa magana tsaro ta yankin. Kai, an yi asara, an yi rishi babba, kuma Allah ya sa can ta hiye mushin.
Shi ma dai mai fashin baki a kan sha'anin tsaro a yankin na Sahel Al-Kasum Abdulrahman ya yi tsokaci a kan ƙoƙarin Idris Deby wajen yaƙi da ta'addanci.
Babban tashin hankali ne ya samu ƙasashen Afirka ta tsakiya da Afirka ta yankin Sahel, saboda lacizo ne wanda ya ɗaukan ma kanshi nauyi na taimakawa wajen kawo tsaro cikin yankunan nan gaba ɗaya, kuma mutum ne mai magana guda, mutum ne mai karɓar shawara daga sauran jama'a da sauran abokan aikin shi, shugabannin kasashe da sauransu, kuma mutum ne wanda ya sadaukar da dukiyar kasar shi ma saboda neman zaman lahiya Afirka. Don ko su abubuwa za su faruwa yanzu na asha idan ba a yi hankali ba.
Da ya samu bintuko man fetur a kasar shi, sai ya mai da hankalin shi wajen makamai. Kenan sai ya nemi makamai ya hori sojina, sai ya zama kamar shi ne garkuwa a ƙasashenmu a yaƙi da 'yan ta'adda. To ka gani ma cikin yaƙin ne ka san shugaba ne wanda dama soji ne, kuma don banda ma soji ne shugabancin shi bai hana shi ba zuwa bisa daga, bai ya shakkun ya tahi, tunda soji ne kuma yana da zuciyar ta soji. To kaga dai wanga gaman wanga tawaye ya yi daidai da sanadin mutuwar shi. To abinda za a ce alhaji kan ran shugaba Deby.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Tuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.